الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
يا أيها الذين آمنوا
dabai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda za a farzanta a duk inda yake da kuma inda za a bashi girman da ya dace da shi da kuma kulawar da ta dace da shi shi kansa da iyalansa da duk abin da ya shafi gidajensa bayan Allah subhanahu wataala ya hana a daga murya tare da shi ya tanadi sakamako mara kyau shine rushewa ladan aikin da mutum yayi ya kuma kwadaitar da yin magana a hankali a gabansa sallallahu alaihi wasallam nan kuma ya kwadaitar da irin gwaggwaban ladan da za a samu shine gafara da kuma samun aljanna shine ajrun azim sannan kuma Allah subhanahu wataala ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gidajensa da iyalansa idan baya nan dukkanin su ababen girmamawa ne lalle lalle a darajar tashi a duk halin da yake saboda kai ya hana a kwalla mar kira daga bayan gida da kofar gida a bari tukunna sai ya huro tunda shi ba irin mutanen nan ne masu boyewa kansu ba ba shi da wani irin ko girman kai ko kin sauraron mutane ko kuma ya kule ki fitowa a kullun yana nan in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da mutane to wayansu uzurai ne da suka shafi kuma kansa matsayinsa na dan adam kawai wanda wayannan ma san da suka zo suke falamar wannan kira din larabawan kauye ne na Bani Tamim mun ga muku wannan akrabi na Hafiz yana daga cikin su kuma da suka zo sun zo ne suna kwallamar kira ta bayan gida to saboda ka aka kwaɓe su aka saukar da wannan aya inna allazina yanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna ba su da hankali mafi yawan su meyo akwai ƴan kadan masu dan hankali a cikin su sun zo su ceci wasu da aka kama na Bani Ambar, wayansu wata kabila ce ita ma aka kama su, su wajen 70 shine ko kuma su 10 su 70 ne dai ko 19, aka zo aka kama su, aka zo shine a zo a nemi cewa a sake su. To bayan duk an yi wannan bayani, ma'ana dai wato ladduba ne yadda za a zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Bayan duk an yi wannan bayani sai kuma a kawo wannan aya ta yanzu. Daga cikin wannan wanda za mu ɗauka kaman shine hero ko shine kaman jarumi a cikin wannan kissa ta shine Sabit bin Qais bin Shamman, wanda musawo din nan, wanda shine dai wato labarin sa yafi fitowa sosai, inda shi Sabit ya kasance shine khatib, wato shine kaman kakaki na Annabi sallallahu alaihi wasallama. Dan waɗannan mutane da suka zo, wannan wawayen da suka zo su 70 din nan, ai sun zo da wata gadara da isa su nuna su ma wasu ne. A cikin su akwai wani lecturer, wani gwanin huduba a cikin su ya tashi tukuna yayi huduba. Huduban nan ta ratsa kuma ta girgiza wato sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallama. To anan ne yake ta da shi Sabit bin Qais ya tashi ya mayar da martani. Shi ne ya tashi da bismillah ya yi hamduna da kuma ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ji shade shi ma ya zo ya yi hudubar da Annabi, ya daɗin wannan huduba. Musulmi suka ji daɗi saboda an ce da su kule kuma sun ce cas. Kuma sannan idan shi wancan hudubar da ya yi wani baƙin ƙarfe ce, to wannan shi kuma ta binare ne. To daga sai ta bice wannan. Shikenan kuma wata gadara su duk sai kuma sai ta koma ce suka kwashi dai kashinsu a hannu. Wannan Qaisu shi ne lokacin da aka saukar da ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, to sai ya zauna a gida bai fito ba. To shi ne aka je aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko kuma akwai Mu'adh ibn Jabal, shi makwabcinsa ne, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ita mai Mu'adh Jabal ya haya da Sabit bin Qais shuru ba na ganin sa ko ba shi lafiya ne. Sai shi a ni dai gashi makwabcina ne, amma dai ni ban san akwai wani abu da yake damun sa ba. To kana iya zuwa ka duba. To dai yi zuwa sai sami shi a gida a ɗaki a zaune yana ta kuka. Shi me yake ai saboda wannan aya ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum din nan cewa da ni ake. To kenan ni dan wuta ne kenan. Shine sai ya je shi Mu'adh bin Jabal ya je gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine manzo sallallahu alaihi wasallam ai dan aljanna ne. To kaga daga nan kaga an masa almishir da aljanna tun yanzu. To wani kuma da ya same shi akan hanya yana yin kuka din, aka je aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace a kirawo shi yazo, me yasa kake kuka? Shi saboda wannan aya, shi yana ganin lalle shi dan wuta ne, kaman saboda shi aka sauka, saboda shi me girman murya ne, yana magana muryarsa. Wannan ce ma ta sa ai Annabi sallallahu alaihi wasallam da fasahar sa da muryar nan ta sa ya zaɓe shi ya zama shine kakakin wato tasa majalisa. To saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka ka faɗa, yake to ai yanzu yana rarrashin sa, ba za ka yadda ba a ce ya samu ta'ishu hamidan wa tukutalu shahidan wa tadkhul janna, ba za ka yadda ba a ce ka rayu kana abin yabo mai kyawawan halaye ana yabonka, kuma a kashe ka shahidi kuma ka shiga aljanna, ba ka yadda mishi na yadda da wannan. To kaga yanzu kaga abinda albishi su sahabbai ba abinda suke so irin shahada, to shahada su yi masa wannan albishi, saboda ka yi rayu cikin farin ciki. Kuma wannan za a gane cewa mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam, tun fa lokacin bai zo ba ya gaya mar yanzu a take. Kada duk wanda kaga bai faɗi wani abu nasa ba, wani abu ne bai taso ba kawai, amma yana da labarin kowa tun daga A zuwa Z. To mun ga ya rayu ɗin, kuma ga ya samu wannan albishir ɗin, ya rayu hamidan, to ya aka yi mutu din shine lokacin hijira tana da shekara 12 lokacin khalifanci na sayyidina Abubakar to kasan akwai waɗanda suke ridda an kuma samu waɗansu annabawan ƙarya sun fito irin su Musailamatul Kazzab to wannan yaki da aka yi na Yamama wanda ya ci muhaddatan Qur'ani da yawan gaske wannan shine ma sanadiyar tattara Al-Qur'ani a zamanin Sayyidina Abubakar fa a wannan yaki ne na Yamama din ana yin yaki su musulmi har sai suka fara jin tsoron waɗannan mutane dan asalin su musulmi ne fa amma yanzu kuma aka zo ake yaki da su zakka ce suka ce ba za su bayar ba wayansu kuma suka fito suka ce su annabawa ne har da mata a ciki a annabawa to saboda haka sai musulmi suka fara ja da baya kafirai abokan hamayya su suna ƙara matsowa musulmi suna gudu sai shi Sabit bin Qais bin Shamai ce ai ba haka muka yaki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sam sai yayi rani ya shiga cikin ramin dan kada ma ifa su gudu ya zauna yayi ta harbi da kibiya yayi ta harbi duk wanda yazo da abin nan takwabi to da haka dai har aka kashe shi a wannan gurin to anan ne yayi shahada to bayan to yana sanye da irin sulken nan na yaki taguwar yaki mai tsada duk a mayakan ba wanda yake da irin wannan wato taguwar mai tsada to sai da wanda daga cikin musulmi kawai sai da ya zo wuce kawai da ya ga cewa an kashe kawai sai ya ɗauke wannan taguwar wannan rigar yakin ya tafi da ita shine sai wani daga cikin musulmi ya kwanta bacci sai a mafarki sai gashi Sabit bin Qais bin Shammar ya zo masa ya ce wani ga wasiya zan gaya maka amma a kul wasiyar sirrin mafarki ne idan ce in kaje ai wani ai magana mafarki ce saboda ka ba za ka gaya kowa ba ko ba za a aiki da abin ba ina gaya maka wannan wasiya ba wai zancen mafarki ce ba kar ka yadda ka dauka akan mafarki ne abinda zan gaya maka ne dai shine jiya an kashe ni wanda daga cikin musulmi ya zo wucewa ya dauki riga ta yaki tana da tsada sosai gunda yake da zama a wannan sansani shine can ƙarshen daga ƙarshe akwai wata godiya a gurin an ɗaure ta ba wato ta kasa zama guri ɗaya kenan in ta yi nan igiyar ta ce za ta hana ta ce ta dawo ta sake nan tana nan tana ta yi za ka ga in ka ga wannan wuto shi ne wurin wannan rigar ya saka ta a cikin wata tukunya ya kun kawo siddi na wannan dokin ya dora a kai to abinda ya kaje ka gaya wa Khalid bin Walid shi ne kwamandan yaƙi ka umarce shi akan cewar ya sa a zo a ɗauke wannan riga ta yaƙi idan ya ɗauka ya je Madina ya samu khalifa shi ne Sayyidina Abubakar ya ce akwai wani da wani suna ji na bashi kaza da kaza a biya su akwai bawa na wani na yanta shi ka riƙe shi ya riƙe to shi ke shi ne kuwa da ya farka ɗin shi ne ya zo ya ga Khalid bin Walid aka zo wannan bangaren wannan mutum shemarsa aka samu siddin aka ɗauke aka buɗe tukunyar aka ɗauko rigar shi kuma da ya je Madina shi Khalid bin Walid shi ne ya gaya wa sahihai na Abubakar kaji saboda ka sai duk abin da ya faɗa ɗin nan dai aka zartar aka biya masa bashin sannan kuma wannan bawan nasa shi kenan aka yanta shi ita ce ce babu wani mutum a duniya wanda bayan ya mutu ya yi wasiyya kuma wannan wasiyar akai aiki da ita sai shi shi kade ka wasi to so daga wannan yana ɗaya daga cikin irin darajojin da yake da su akwai darajojinsa da yawan gaske to wannan yana daga ciki eh Allah ta'ala ya kara masa yadda to su kuma wannan ayu da aka karanta bayan cewa mun ji la dabai ne yadda za a yi a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a tare da dukkan waɗanda suka shafi ahli bait mun ji to sannan kuma sai aka gusa gaba kun yadda za a kuma gyara al'umma kuma har yanzu idan ya kasance babu zama na gaskiya ya kasance da kumbiya kumbiya da ɓoye-ɓoye da munafice munafice kuma to kuma ba fa yadda za a yi kuma a zauna lafiya wannan zai sa a rika samun tashina a tsakanin musulmi shine Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ko inda kai imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da labari kar ku ce daga ji shi ke na gaskiya ne kawai sai a shiga zartarwa da abin da ya dace a kai a fata bayyana ai ku nemi tabbatarwa tukunna kar a yi garajen yin komai tukunna sai an bi diddigin wannan labarin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne abin da ya sa an tusibu qauman bi jahalati dan kar ya kasance a abin ya samu wato mutane a zartar da hukunci a kansu mummunan hukunci bi jahalatin ba a san ainihin abin da wannan labari ya kunsa ba ta kameme ba su biyu sai kun waye gari minan nadi masu ladama to saboda haka saboda gudun ladama a ƙarshe ya kamata a bi a hankali a ta'anni minas salama abu a hankali wato yana daga cikin kubuta daga kowane irin aibu da kowane irin abinki an ci dalilin saukar wannan aya shine akwai Walid bin Uqba sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tura shi karɓowa zakka a can wajen Bani Musdalif shine ya tafi da shi da jama'arsa su kuma jin cewa ya taho su ma sai suka yi hawa suka zo don su tare shi su girmama shi shi kuma ganin cewa sun doso ya ga mutane sun taho to dama a can lokacin jahiliya ƙabilarsa da ƙabilarsu ba sa shi to sai ya yi zaton cewa sun taho ne su zo su ɗauki fansa a kansa bai tsaya ya tabbatar da me ya taho da su ba tukunna kawai sai ya koma sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai wato mutanen nan dai sun yi niyyar kashe ni sun hana kuma zakka to shine sai Allah ta'ala sai ya saukar da wannan aya sai annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma mutanen da suka ga Walid ya taho sai ga ya koma sai su to lafiya musu koma gida sai suka taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam don su gaya masa ya mene ya faru shine suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah an tura mana Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayt an tura mana shi mun ji abin da ya taho zai zo ya karɓi zakka duk mun tattara komai muka zo mu tare shi don mu girmama shi kafin ma ya zo har mun zo mun tare shi ko mun bashi abin da yake nema kawai sai muka shiru ya koma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ganin kaman wannan maganar kaman dai ƙarya take saboda shi ya yarda da wannan Walid shi kaga duk wanda yace zai kawo mana wani wargi zan hada shida mutum wani mutum wanda ya kasance kamar ni yake in yaje guri to kamar ni ne naje wanda zai kasance yayi fata-fata da ku sai suka ce subhanallah muna neman tsari da fushin Allah da fushin manzonsa mu ba wannan ta kawo da gaske muke shine sai ya dafa kirjin sai na Ali ya ce shi wannan zai tura musu a wani kaulin kuma an ce Khalid bin Walid ya tura musu ya ce yadda za ka yi shi kenan ni yanzu wani labari da suka zo ban yi dace ba amma ka je kar ka shiga garin ku zauna a bayan garin in kun ji kiran sallah ku dawo suka je kuwa asuba ta yi duk sai suka ji ana kiran sallah sai sai suka dawo su ce mun je ana kiran sallah gari shi ke to saboda haka wannan har yanzu idan ka duba cewa abinda ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da cewa musulmi ne labari aka bashi an ji kiran sallah a garin kiran sallah kawai jin kiran sallah ya isa ya kasance dukkan garin ka dauka musulmi ne a addinin musulunci ka'idarsa duk wanda ka gani akan hanyar musulmi musulmi ne duk wanda ka gani da shiga irin ta musulmi musulmi ne shi ne yasa jinjiri duk jinjirin da aka haifa a duniyar nan musulmi ne a duk inda kai sai dai in ya zama a kofar coci ne shi ma a hada da cross to wannan ne za a ce wannan ba musulmi bane iyayensa kawai ko da ka da wahala wato abu ne mai wahala a musulunce ka iya hukunta wannan ba musulmi bane in an ce in an jiwo kiran sallah ko an ga mutum yana bin kan hanyar musulmi musulmi ne to ina kuma wanda aka gani a cikin masallaci ina mai karatun alkurani ina wanda aka ga yana sallah kuma ina wanda aka yana zikiri ina wanda aka yana istighfari ina wanda aka yana salatin amma sallallahu alaihi wasallam ai shine ahara wannan shine musulmin musulmai ma gabaki daya don ko wa'annan sune ayyukan musulunci na ƙarshe ba kada wani aiki na mutunci wanda ya fi haylala ba wanda ya fi haylala girma ita ce wacce in ka faɗa da farko ka zama musulmi in ka faɗa a ƙarshe ka zama ɗan aljanna mai istighfari fa ba yadda za ya zauna da zunubi daidai da misali zarrata mutukar yana istighfari hatta yi mimina zambi kamar la zambala ji annabi sallallahu duk wanda yake tuba daga zambi to kamar ba shi da zunubi mutanen da ba su da zunubi ko daya wanda suke yin aikin da shi ya fi kowane irin aiki sannan kuma suke yin aikin da annabi yake yi duk ayyuka Allah ta'ala yana yin aiki ne kawai aikinsa ne kawai amma aiki ɗaya yake yi wa annabi shi ne salatin annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da mala'ikunsa ba su da zunubi la ya'suna ma amaru wa yaf'aluna ma yumaru suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah yana yi ba wai yayi salatin bane ai inna Allah sallan inna Allah wa mala'ikatahu sallu 'alan nabi ai sun yi salati ga annabi ko sai salluna 'alan nabi a yusalluna kullun kowane lokaci a kowane minti a kowane sakan salati su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ji Allah subhanahu wataala yana yin wata hidima kuma ga wani ba in ba ga annabi ba. Ya kasance Allah ta'ala ya gayyaci nasa, nasa su ne waɗanda suka yi imani da shi. Ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kuma ku yi salati gare shi. Suka ce na'am, suka amsa suke yi. Ai babu haukan da ya wuce hauka, ba shashancin da ya fi shashanci, ko kafircin da ya fi kafircin, wanda wai waɗannan ɗin kuma su ne wai za ka ce kuma su ne ba wai kafirai ba, su ne ashaddun nasu kufra, su suka fi duk mutane kafirci. Ga shi dai mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam mahallin shahidin mu cewa ya tura kawai idan ya ji ana kiran sallah a dawo musulmi. To da shi Khalid bin Walid ko Sayyidina Ali ya faɗa wa annabi haka ya ji suna kiran sallah, kamar yadda ya bashi umarni ya dawo bai shiga garin bai yaƙe su ba, kuma gashi ya karɓo zakar. To sai koma kuma kan Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayyid. Yanzu dai ta tabbata maganan nan ƙarya ce. Kai kuwa dan Allah menene ya saka ka zo ka gaya min wannan? Inda kuma an ƙeburin na kawai an je an fada kuma an kakkashe su, an kashe musulmi. Shi wallahi ya Rasulullahi lokacin jahiliya ne bainahum ihinna, wato akwai dan cinja-cinja kaji-kaji tsakaninmu na rashin jituwa. To shi ke ni gune da na tafi na kuma cewar an taho, to sai ɗauka wato sun zo ne da suka jini ne za su yi ramuwar gayya. To ai da sai ka faɗi gaskiyar yadda kai ka ji a nan, ba ka canza magana ba, ka bincike, ba ka bincika ba. To wannan shi ne ya saka sai wannan aya sai ta zama wani tushe ne na shari'a har yanzu. Kuma ba a wannan ba a maganar Walid ta tsaya ba, duk sanda labari ya zo maka har abada kar ka ɗauki wannan labarin gaskiya ne, ka bashi yana iya zama gaskiya yana iya zama ƙarya, ka bincika tukunna. A can a surat Nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu idza rafa'tum fi sabilillahi fatabayyanu. Sahabbai suna cikin tafiya za su tafi yaki, sai suka gamu da wani mutum suka ce ishe da assalamu alaikum, suke ƙaryar banza wai dan saboda ya gamu dan kar a kashe shi. Sai suka kashe shi kawai, suka ɗebe ƴan tumakinsa suka tafi da su wajen annabi. Shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya, ya ku waɗanda kuka yi imani idza rafa'tum fi sabilillahi, idan za ku yi tafiya yaƙi fi sabilillahi fatabayyanu, ku riƙa yin bincike. In mutum ya zo ya faɗi magana ko yi kalma wacce ke kama da kalmar musulmi, ku bincika tukunna ku tabbatar, kar ku kashe mutane haka kawai. Fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasa mu'mina, kar ku ce wanda ya yi sallama gare ku ce wannan ba mumini ba ne, saboda tabbata kuna a alhayati dunya, saboda kuna neman ganima. Fa inda la maganim kasira, ai ba sai wannan mutum ne kaɗe daga kansa ganima ta ƙare ba, ai Allah yana da hanyoyin ganima da yawa. Kazara kuntum mika, kuma fa da haka kuke, kamar yadda yake ɗin nan bai fahimci yaya musulmi ne amma kuma yana ɓoyewa musuluncinsa don kar waɗanda ba musulmi ba ya kasance su cutar da shi, kuma da haka kuke. Famallallahu alaikum, shi ne Allah ya yi muku ni'ima, yi muku baiwa, aka yi yawa har kuka iya fitowa, yanzu har ma kun fita yaƙi. Fatabayyanu, saboda ka lallai ku riƙa yin taka tsantsan kuna yin bincike kafin ku zartar da hukuncin wannan kafiri ko kuma ba kafiri. Inna kana bima ta'malu khabira. duk abin da kuke aikata Allah ta'ala ya san shi dalla dalla zahiri da abuyi daga ciki har da wannan gashi ya bayyana abin da kuke yi mutumin nan musulmi ne saboda haka wani ƙarin da muka samu har yanzu duk wanda yayi wata kalma mai kama da kalmar musulunci ko ba kalmar shahada yayi ba musulmi ne kawai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shito wannan ganima da kuka dauko da dokinsa da tumakinsa ku tattara ku kai iyalansa kuma diyyarsa ta kama kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar daga aljihunsa ki biya diyyarsa shi kuma wanda ya kashe shi wanda ya kashe ko wanda aka kashe da akwai dai a cikin su wanda ya zama cewa da ya kashe wani wanda yayi kalma irin ta musulunci amma yace bai yadda ba kawai ya fada ne kawai ta iya dan kar a kashe shi ne to da aka kashe shi ne kuma kasa bata karbe shi ba wani ya kashe wani wanda yayi wata kalma ta musulunci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kashe shi aka je za a binne shi aka saka a rami sai kasar ta binno shi aka canza wani rami aka saka shi sai kasa ta binno shi ba irin yadda ba ai ba aka zo a gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ba kanda za a kasa ta karbi wanda ma yi wannan sharri abinda za ku nemi wani guri wanda shi ne ya fi tsaho daga can kawai a jeho shi in ya zo ita gargaje shi ke to wannan aya ce kama da waccan don saboda sun yi wani abu ba su yi bincike ba nan ma aka ja kunninsu saboda haka wannan aya umuman ce wato gaba ɗaya duk wanda ya kasance yi wani abu wanda ya kasance ya zo da wani labari ya faɗi wani abu ko yi wani abu kar a ce za a yi garajen hukunta shi in ka dubi farkon littafin madakal na Ibn al-Hajj ya ce idan ka ga mutum a tsaye a gaban gunki ya kura gunki ido ko ya tsewa irin yadda suke bauta masa kar ka ce bauta wa wannan gunki yake a bincika tukunna mai wa tsewa da yana kare mar kallo ne yana yanzu wannan shi za a ce a hada shi da Allah kamar shi yana ganowa na kasu da tawaya da kaskanci a wannan gunkin ne tana iya yi wa haka saboda kar a yi saurin cewa a ce za a ce wannan mutum kafiri na gaban gunki ma ba madakal ku ayyana hannun kowa littafi ne muhimmin gaske wanda shehu dan kore yana cewa da ya mutu bai samu wannan littafi ba da ya mutu da bakin ciki ko da kuwa ya shiga aljanna don saboda girman littafi shi ya faɗi wannan ko yaushe dai kyauta da zan yi a gato kamar yadda za mu zo mu gani a ayoyin gaba saboda haka wayan suke cewa to ukuba din shine fasiki kenan fasiki ko ba za a karbi shaidarsa ba wallazina yarmuna Musa na innal ladina yarmuna Musa na tuko kuma lamya tu yarabin shahada ko ko ba wannan ba balin mai kullum mun shahada illa kuma lamya tu bi arba'ati shahada ka ula ka humul fasikun sun zama fasikai wala ta kabila mun shahada abada ba za a karbi shaida su ba har abada to kaga wannan kamar sai a ce ba za a karbi shaida su ba shi ku ba an ce shi fasikancin nasa akwai tawili shi tawili ne shi amintacce ne a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana sana kan cewa ba zai wannan daga gaba tsoro ne kawai kuskurensa kawai da bai faɗi gaskiyar abin da yake ji kawai a ransa ba amma idan fasiki ne sosai aka tabbatar cewa fasiki ne na gaske da gangan to irin waɗannan su ne ba za ka karbi shaida su ba wasu malamai sun ce to saboda haka kenan wato za ka karbi shaidar fasiki wani sun ce ba za ka karbi shaidar fasiki wani suka yi tafsiri fasikin da ya yi tawili ya zama fasiki amma abin da ya yi shi yana da wata hanya da ya yi yana da wata manufa to wannan ba za a ce da shi fasiki na hakika ba wa alamu anna fikum rasulullah ku yi sani fa ku mu'mini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fa cikin ku ba fa yadda za a yi kace za ka yi wani abu Allah subhanahu wataala bai sanar da shi ba so ku daina garajen yanke hukunci da kanku kamata shi Walid bin Uqba da ya ga haka din ya ji tsosai ya dawo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faru ko kuma ma ibiyayya mana ai soja ne shi an tura shi ne fa komandan yaki ya je wani gari ya je karbo zakka ko a kaida ta aikin post ai aka ce ko obe before question ne ko before complaint wato ayi biyayya tukunna kafin ayi tambaya a ka'idar soja idan komandan soja yake ka je ka kashe ubanka ko kashe uwarka ba za ka ce dan me ba sa sai ka kashe din sai ka dace ce sa wai me ne yasa ka take shi ka kashe shi to haka ne yake shi ma da sai ya je kawai ko duk abin da ya faru ai Allah yana ganin sa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kulli imanu fasalla amalhu wa rasuluhu ba haka Allah ce ku yi aiki kawai Allah da manzon za su ga aikin da kuke to yi hakura mana da wannan to amma duk ka san idan tsoro ya zo kila ya rude duk wayannan din duk su zo masa ba dan ya fi mu sanin wannan din amma ka san shedan ka san kuma sha'anin rudewa duk tana iya sawa yau ne sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam lallai a nema masa dai wani uzuri tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi babu yadda za a yi da munafiki ne da Allah da ya sanar da shi to ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo yana tare da ku wa alamu anna fikum rasulullahi law yu'ikum fi katirin min al-amr da ake duk abin da kuka zo da shi shi kenan haka kawai zai aikata ba tare da ya saurari abin da Allah zai ce da shi ba la'anittu wai da kun fada cikin zunubi kun fada cikin halaka kun fada cikin ladama walakin Allah habbaba ilaykum al-imana sai dai Allah subhanahu wa ta'ala shine ya soyar da imani gare ku kuka ji kuna kauna wato kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah wa zayyanahu fi qulubikum ya kuma kawata shi a zuciyar shi ma kafircin Allah ta'ala shine ya sa kafiran suka kafirta kuma ya kawata shi a zuciyar ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم كركو زاجي وئنده سكي بوتا ونين الله با روحك كجف كافري ما الله تعالى يا هنا ازاجي شي سوره الانعام saboda ya faye subullah adam bigin idan kuka zagi nasu Allah su ma sai su zagi naku saboda rashin sani ba su san naku ba ku kun san nasu kar ku yi mamaki kazalika zayyana li kulli ummatin amalahum ba wai sai lalle musulmi kawai ba ba sai mu'mini dukkan mai bin wani addini Allah ne ta'ala ya kawata ma'ana ya tabbatar da san wannan addinin a duk duniya ba abin da yake so irin sa ba ya san kowane addini ko koda na Allah ne shi yasa zai fito yadda musulmi zai sadaukar da ransa da jininsa da dukiyarsa saboda Allah shi ma haka zai sadaukar da ransa da jininsa akan abin da ya imani da shi koda dutse ne koda itace ne koda shedai ne koda meye koda rana ce dan in ka kun dubu kana ce da shi wa min ayati al-layl wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lishamsi wala lilqamar in ka kun dubu kana jawo wannan aya ba zai yadda ba shi dai daren nan da rana ko kuma ranan nan da wata su su ne iyayen gijinsa ba zai yadda ba to so yadda Allah ta'ala ya kawata imani a zuciyar mu'mine haka ya kawata shi a zuciyar kafirai kafirci wadda yana fikulu wa karraha ilaykum al-kufara ya kiyar da kafirci gare ku wal fusuka ya kiyar da fasikanci dan karka dauka wancan abin da yake mun fasikanci an fadi fasikanci dan aji dan ayi kyamar irin wannan dan ayi kyamar kawa labarin ƙarya labarin da ba a tabbatar ba kanzan kurege jita-jita to wannan duk an hana dan ayi kyama ne duk wanda yazo da irin wannan fasiki ne idan yaji fasiki ne to ba zai ba to amma su mu'mine an kiyar da fasikanci a zuciyarsu ba su wal isyan da kuma sa ulaika humur rashiduna waɗanda ya kasance in sun ji labari ba za su yada ba sai sun tabbata sun tantance to waɗannan su ne shiryayyu fadlan min Allah wa ni'ima ba kuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai biwa in an zo da labari ba zai saurin yanke hukunci ba sai wanda Allah ya yi wa falala da kuma ni'ima saboda ka irin waɗannan labarai da Allah ta'ala yake ba mu yadda za mu gyara tsakaninmu mu zauna lafiya wannan wata falala ce wannan wata ni'ima ce idan da ba dan Allah ta'ala ya shirya da mu wannan ba haka nan za a zauna ba wanda ya zo da labarin shi kenan a ɗauka shi annabin ba za a girmama shi ba haka duk za a yi ta wannan hauma mutum ya zo da labari ba za a ba kawai sai a ɗaura kawai yaƙi kamar wannan labarin nan na ban ji ba a inda ya kuna karanta tatsuniyoyi na abin nan yara ko shi wannan mutum an ce kamar daidai ne ko kuma waye taɓa karanta tatsuni yana ji ko ibaran yara yaya shi ne ya rubuta da ta ibaran yara yaya wani ya zo ya samu wani bebe ne ce da Allah na harbi kurciyata ne amma ban same ta ba sai dan cikinta in samu ko ina ka ganta ce ka sai ifadi wata magana dandana sai ki tafi gida kice da uwarsa ai masa wanka kuma wato yadda aka faɗa ba haka zai ba da amsa ba uwar kuma sai ta ce babanka ya sake ni ita kuma wai ta tambayi baban nasa wai ka sake ishi a yaƙi a bayan gari to domin maza a ɗaura su ji to haka duk irin waɗannan shi ne ba za a tsaya a binciki labarin to irin sai in kana ganin da a wannan tatsuniya ce ta Dr. Ibrahim Yarayanakin ya rubuta to saboda haka ashe Allah ta'ala ya kawo wannan ne dan saboda a zauna lafiya. Idan wani abu ya taso za a iya gyarawa kamar yadda aya ta gaba za ta kawo. Ban san yanzu karfe. Saura? To bismillah. Za a magance labaran jita-jita wanda yawancin yaƙe-yaƙe da suke faruwa a duniya da rashin jituwa tsakanin mutane, mutanen ƙasa da ƙasa, ko mutanen ka ce jiha da shi jiha, ko gari da gari, ko unguwa da unguwa, ko tsakanin ‘yan uwa ko miji da mata. Duk irin wannan labaran na jita-jita ba za a tsaya a tabbatar ba, shikenan sai a ci gaba da ɗorawa a kan yanke hukunci a kai. Shikenan duk ko'ina ya zama duk ba zaman lafiya. To nan za ta iya bayuwa har ma waɗansu su ɗauko makami su ce za su yaƙi abokan gabar tasu, irin abokan gabar gida. To kamar yadda addinin musulunci ya dasa yadda za a yi rigakafa irin wannan na kar a ɗauki jita-jita tukunna sai an tabbatar, to haka ma kuma idan ya kasance jita-jitan ba a tabbatar ba har ta haifar da yaƙi a cikin gida, waɗansu ya kasance suka yi tawaye. To saboda haka shi ma kar a ce shi kenan za a basu. A duk hanya sahihiya ta limana a inda za a jawo su a zauna a teburi ɗaya a yi sulhu, don kar abin ya watsu shikenan ƙasar ta wargaje. To wannan abin da ya faru kenan. Idan ya kasance ɗa'ifatan waɗansu jam'u guda biyu minal mumin daga cikin muminai na ƙatattalu suna yaƙi a junansu, fa asalihu bainahuma, ku yi sulhu tsakaninku. Shugaba ya naɗa waɗansu mutane da za su je su sulhunta su, a yi wani delegate waɗanda aka san mutanen kirki ne, ba ma san zuciya ba ne, wanda lallai za su yi komai cikin tsoron Allah. Fa asalihu bainahuma, idan aka zo ana yin ƙoƙarin wannan sulhu, sai ya kasance wata daga cikin jama'ar sai ta zama tana yin zalunci, wato tana nema ta cuci ɗaya. Fa in bagat ihdahuma, idan ɗaya daga cikinsu ta ce za ta yi zalunci alal ukura akan ɗayar, fa asalihu fa qatilu, fa in bagat ila al ukra fa qatil lati kabaghi hatta tafi ila amra, sai a hadu sai a yake ta. Wannan ita aka zalunta, saboda haka sai hukuma a hadu a yake wannan. An yi ta yadda a zo a yake ta, tunda ita tace ta fandare hatta ta fi'a ila amrna, har sai ta yadda da sulhu, komai ta yadda ya tafi kamar irin yadda daman yake a akan tafarkin Allah da manzonsa. Fa in fa'at, in wannan fandarariyar ya kasance ta dawo kan hanya ta bi aka yi sulhu, fa asalihu bainahuma bil adl, to yanzu kuma sai a zo a yi sulhu tsakanin su da adalci. Duk wanda ko ya rasa wani abu, in wani kima ne, in wani diya ne, in wani wane ne, waɗansu sun kashe waɗansu, a tsaya a sasanta kuma komai da adalci. Irin yadda kowa zai faɗi yadda yake so a game da abokin, ya faɗi laifinsa ga abin da baya so, shi ma wannan ya faɗa, a tsaya a sasanta. Akwai waɗansu haƙuƙuwa da suke hannun wannan a karɓa a biya wannan, akwai nawa a karɓa a biya wannan. To a ƙasa ku yi adalci, saboda inna Allah yuhibbul muqsitin, Allah yana son masu adalci. Al-muqsitina yawmal qiyama ala manabira min nurin, ko ala manabira min lu'lu'in, ala an yaminin arsh ko an yaminin rahman wa kilta yadihi yamin. Su masu adalci a ranar tashin alkiyama, hadisai dukansu ingantattu sun zo da lafazi iri-iri, za su kasance akan kujera mai haske ta lu'u-lu'u. Wani ce yaminin arsh a hannun daman al'arshi ko a hannun daman Allah subhanahu wa ta'ala, amma duk hannayensa dama ne. Wannan ya kasance allazina humul ladina yuqsiduna, su ne waɗanda suke yin adalci a tsakaninsu da kuma abinda da kuma iyalansu da kuma abinda aka nada su, abin da yake ƙarƙashin kulawarsu. Ita kuma wannan aya dalilan saukarta suna da yawa. Dalilinsa na farko dai, annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Anas bin Malik yake cewa, aka zo ake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, da ka je ka ziyarci bawan Allah na wannan, ina shugaban munafikan nan Abdullahi bin Ubay bin Salul, wanda Abdullahi bin Rawaha ko kuma shi wannan akwai daga cikin sahabbai wanda yake auren yarsa, da kaje an ziyarce shi idan saboda dan kulla zumbi kila ko zai sa ya dan daina munafikin, yake to ai shikenan, shi sanin ya hawo jaki. Sauran sahabbai suka je shi da kafa, aka zo fa wajensa, aka zo dan girmama shi dan a ziyarce shi. Shi ne sai wannan jakin na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi fitsari, kuma kasa ce mai toka-toka a gurin, sai yake cewa to da wa Allah ya hada shi ba da Annabi ba, ka tsoron abin da zan gaya maka. Ni ruyin fitsarin wannan jakin naka wato ya cutar da ni, ya fa wai Annabi ne fa fa'ita ya je gurin sa. Sai Abdullahi bin Rawaha yake cewa ai fitsarin jakin Annabi ya fi ka kanshi. To sai wani daga cikin mutanen shi Abdullahi ɗin sai iji haushi, sai ya mayar wa da shi Abdullahi magana. Sai kuma daga cikin sahabbai shi ma wani ya ji, kafin a jima duk an ruɗe da faɗa da hannu da takalma da zarbar dibino a guri ya kawai. To shi ne ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ɗin, shi ne sai aka sulhunta su. Wani kuma an ce dalilin sauka, a koda yaushe idan an ce aya ta sauka saboda kaza, ba wai daga sannan shi kenan ba, a'a, al-ibra bi umumin lafazi la bi khususus sabab, abinda ake lura da shi lafazin kawai, ba wai dalilin da yasa aka saukar ba. Dalilin wato lafazin cewa idan wasu suna yin fada a samun nisa shi kenan kawai, ba a damu da dalilin mai dalili mai dalili, o wannan dai za a aiki da shi. Kadan an ce kawai dalilin kawai shikenan da shi za a aiki kawai to shikenan sai dai kawai ya zama gabaki daya Qur'ani ma sai dai aje kawai a zauna dan ku saboda kowace aya ko kowace sura ta sauko saboda kaza saboda kuma lokacin ya wuce zamanin ya wuce dalilin ya wuce inja wata wani mutum ne yake da mace ya hana ta zuwa da wajen ƴan uwanta ta gano su sai ya dora ta akan bini ya kulle ya hana ta sakkowa mai ya hana kowa ya je wajen ta shine su kuma ƴan uwan sai sai ta aika ƴan uwan kunji kunji shine su kuma suka yi gayya suka zo suka sakko da ida da ita daga kan bini din suna niyyar tafiya shi kuma sai ya gaggaya ƴan uwansa su ma suka zo to shikenan aka rafke da fada saka ce aka saukar da wannan aya dalilin suna da yawa waɗanda wani kuma a'a da akwai wani haƙƙi tsakanin su biyu ne saboda haka amma ɗaya ya fi ɗaya mutane to saboda sai ɗayan sai ya kai ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mutum iki wato iki zuwa wajen shari'a din shikenan sai kuma rigingimu suka tashi tsakanin wannan mutum da kuma wa'ancan mutane shi ma aka ce aka saukar da wannan aya din an ce mutanen ansar wani ƙaunin kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi saqifa ne ta ko kuma wajen ibnu ubada as-sa'idi shine shugaba wato na ansar nan a majalisar sanema nan ne aka nada halifar da ya gaji annabi sallallahu alaihi wasallam na farko to shi ne aka ce ba shi da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi to kuma akan hanya shi ne sai ya biya ta unguwar tunda shi ma wannan ansari ne Abdullahi bin Rawaha ansari ne Abdullahi bin Rawaha shi kazaraji ne shi kuma wannan Ubay bin Salul shi kuma wannan Hausi ne to saboda haka aka tafi shi aka biya ta wajen shi Ubay bin Salul Abdullahi bin Ubay bin Salul to aka ce sai jakin na annabi shine sai ya fitsari sai ya fadi wannan man sai aka shiga wannan aiki dalilan dai sun kai wajen guda shida wanda ake fada to ko kuma a'a haka dai mutane ne kawai idan suna rigima wannan yana rigima da juna idan aka ce sun sulhu ba za su sulhu ba wa'incan su ma haka wa'incan su abiye yawa shine sai Allah ya saukar da wannan to kamar yadda na fada ne wai ba dalilin ne wa dalilan da yasa aka saukar da ayat suna da yawan gaske to saboda haka shi Allah ta'ala yake cewa to innamal mu'minuna ikhwa su mu'mini ƴan uwan juna ne fa asalihu bainahuma innamal mu'minuna ikhwa tun fa asalihu baina akawaikum sai ku sulhu tsakanin ƴan uwan ku idan kun ga ba sa shi ne wattaqullaha la'allakum turhamuna ku ji tsoron Allah duk sanda ka za a yi sulhun nan a ji tsoron Allah in dai za a sa Allah ko da zuciyar ta yi nesa aka tattaro mutane a kan Allah za ka cewa sun yarda da wannan sulhu to al-mu'min lil-mu'min kal-jasadil wahid mu'min da mu'min kaman jiki ɗaya su zama jiki ɗaya haka suke idan ya kasance wata gaba ko kai yana ciwo sai duk jiki gaba ɗaya shi ma duk sai ya yi zafi shi ma ya ta ciwo to haka mumini yake kamar jiki ne guda ɗaya in ka taɓa wata gaba to ka taɓa jikin ne gaba ki ɗaya al-mumin akul mumin la yuzlimu wa la yuslimu mumini dan uwan mumini ne ba zai zalunce shi ba kuma ba zai tura shi inda za a cutar da shi ko a zalunce shi ba to akwai dai irin wayannan suna da yawa kuma tunda an zo karshe zamu da akwai ita wannan suratul hujurati kuma da kan sura ce wacce take da muhimmanci kwarai da gaske da ta fara ne wayansu suna ce ita ce ta fara da al-mufassal surori mufassal wato an kasa al-qur'ani kashi bakwai to wannan shine kashi na karshe daga suratul hujurati zuwa nasi wanda suke karatun fiqh wajen sun san wannan za mu zo mu faɗi falla ta wannan subi mu ma muna da subi a cikin Qur'ani ko to duk wannan subi kuna ganin kaman wasa duk wannan subi shi ma an raba Qur'ani gida bakwai zamanin Hajjaj bin Yusuf insha Allah za mu zo mu yi bayani ko gudun irin kurewar lokaci kila idan an zo sai mu fara da wannan bayani insha Allah a tuna mana irin ya zan faro da kusan za shi littafi ne guda na rubuta akan wannan za a dauko shi tun daga farkon yadda zamu ji cewa Qur'anin sai da aka shekara 40 da wani abu ana karanta shi amma duk wayannan abubuwa da kuke ganin su na digedigen nan ne wasalin nan ne shi kansa rubutun da muke karanta duk sai daga baya aka zo aka yi su zamanin annabi babu zamanin sahabbai babu zamu yi yadda har wannan rubutun da muke karantawa ya zo mana yanzu da kuma rabe-raben izu-izun nan duk daga baya aka raba su juz'i-juz'in nan 30 duk daga baya ne aka yi su duk wannan wannan wanda ake kira Hajjaj bin Yusuf ya je yi barna ya kashe muhaddata da yawan gaske da malamai manya-manya don saboda siyasa kawai amma kun ya kuma yi wa musulunci aiki sosai da sosai to insha Allah za mu ji wannan tartibi wanda aka raba gida bakwai wanda duk ya kasance ya karanta ya sauka da Qur'ani a wannan rabe-raben to duk abin da ya roki Allah subhanahu wataala a ƙarshe Allah ta'ala sai ya bashi wannan abin la mu'alata za mu zo mu ji irin wannan kashe-kashen insha Allah muna fata a yau Allah subhanahu wataala ya sa abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladan da muka yi kuma kuskure Allah ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu alal musallin walhamdulillahi rabbil alamin.